الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لك الله تبارك وتعالى ليساك دعوة وعدم شيء قبل تفسير القرآن ميقر ماك ميدا أكساب قباتر وأن مسلا شيء وأن يوم الله سبحانه وتعالى ساك دعوة وعدم مؤورة عندما أقوانا وأن منا نن أتكين سورة الفرقان وأن زام وداشي فتر الله مراكين سركي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حزوا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وانجي تبارك وتعالى جيا آية مكالنتا الله مركز الكينا غيا مونتي وإذا أكتا يدى واتن كافرين موصوب واتن قوماك كوكم واتن سكي بوتا واتن دعباين الله كوما صبوتا وملائكو da masu bauta ma annabi Isa alayhi salamu da masu bauta ma Uzairu da masu bauta ma aljanu, to za a tayar da su ran tashar kiyama. Idan aka tayar da su, Allah madaukin sarki zai tambaye su, zai tambaye su cewa ku kun kabatar da bayina kun ka ce su bauta mani, su bauta muku? Saboda haka za su ansa cewa a'a, su wadanda an ka bauta ma din to su ne za su karbawa. To shine bayan an tambaye su cewa shin a antum abdaltum ibadi ha ula'i kune kuka batar da bayina wadancan ne amhum dallu sabila, ko su ne sun kabaci ma hanya? To sai su ansa su ce a qalu, Allah tabaraka wa ta'ala ce sai dai su ce subhanaka, ai tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji, a shine tanzihan laka amma la yaliqu bika, tsarkaka ta tabbata gare ka daga barin abin da bai dace ga ya ubangiji. Ma kana yambagilana, ai ba zai yi ba gare mu an nattakhidha min dunika min awliya, mu riki waɗansu masu bauta gare mu waɗanda ba kai ba, ma'ana ba zai yi gare mu har mu ɗauki wasu mu mai da su watan bayi gare mu, su ya zama mu umarce su da su bauta mana ba? Shi ne bi anna amura, shi ne fa kaifa na amura bi ibadatina, ya za a yi mu bayar da umarni da a bauta mana ya ubangiji? Shi ne an nattakhidha min dunika min awliya, ba zai mu ɗauki wasu abun bauta ko kuma masu bauta gare mu ba, walakin sai dai matta'atuhum wa aba'uhum, ya ubangiji ka ji yadda su dadi ne su wadancan mutanen, duk da su da iyayen su gaba ɗaya min qablihin kamin su, bi idalatil umri da tsawon rayuwa, wasi atur rizqi da kuma watan yalwa arziki. Saboda haka antal ladzi basatta lahum arrizqa, ya ubangiji kai ne ka shimfida musu arziki, wa ataytahum tulal umri, ka ba su tsawon rayuwa, fa ba gauda haka daga ne sun kai zalunci, wa kafaru billahi, sun ka kafirci ma Allah, wa abadu ghayrallahi, sun ka bauta mana wanda ba Allah ba. Saboda haka ubangiji godakin sarki ba mu ne muka umarce su da su bauta mana ba, a ajin dadi ne saboda ka musu ni'imomi na lafiyar jiki da kuma dukiya da dukkanin abin da suke da bukata na rayuwar su. To yin haka nan ne yasa sun ga maka butulci, sun ka dawo kuma sai sun ka rika bauta mana, mu ba mu sun kunga su ba. Wato sun ci gaba da yin wannan ne hatta na su zikira, har sun kamance da wa'azin da an kai musu, shine tarakul mau'izata, sun ka ba wa'azi wal imani da kuma imani bil qur'an da al qur'ani, wa kanu qawman bura, da haka sun ka zama mutane wanda suke halakakku. Saboda haka su ne suka yi wannan da kansu, ba mu ne muka bayar da umarni ba. To anan wannan aya ubangiji tabaraka wataala ya nuna mana irin abin da zai faru tsakanin waɗanda an ka bauta ma da kuma waɗanda sun ka bauta masa din. saboda haka wato ubangiji madaukakin sarki zai tsane ya tambaye su waɗanda an kabauta masa domin kawo hujja ga su waɗanda sun kai bautan ne, saboda annabi Isa dai in an kabauta mashi ba shi yace a bauta mashi ba, bai ce mutane su bauta ba, abinda ya kira su dai ya kira su ne su yi imani da Allah su bauta ma Allah shi ya kira su, kuma sai su kuma dawo suna bashi bauta shi kuma. Sannan mala'iku su ma ba su kira cewa mutane su zo su bi su bauta ba, a'a su kawai ne kafirai ne mushrikai suka dauko makan su wannan suka tsira wato suna yi ma mala'iku bauta. Sannan haka nan uzuru shi ba shi ce a bauta mashi ba. To wannan dai a irin waɗannan ayoyin kamar nan cewa ma kana yin bagilana an tafiza min dunika min awliya'a, to wannan kalma ta awliya'a ta zo da dama da yawa a cikin alqur'ani gurare daban-daban, kuma ta zo da ma'anoni daban-daban ba ma'ana ɗaya ba. Wannan kalma ta awliya'a a wannan kaɗan daga cikin irin kalmomin da wannan kaɗan daga cikin abin da ita wannan kalma ta awliya'a take rufi a cikin alqur'ani da wurare daban-daban. Na farko akwai inda za ka kalmar awliya'a ko kuma alwaliyu ta zo amma da ma'anar wato mai taimako, ma'ana wanda yake mai taimako shi ne sai a ce mashi alwaliyu ɗin, kamar yadda ubangiji tabaraka wata'ala yake gaya mana cewa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nuri walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Sai Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu, ma'ana shine Allah shine mai taimakon mu'minai. Kaga kalmar waliyu ta zo nan wurin amma ma'anar shi shine taimako. Can kuma sai ya ce walladzina kafaru su kuma awliya'uhum at-taghut, su ko kafirai waɗanda an mace makan su sune wato shaytan shine at-taghut. Wata aya kuma zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala cewa inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minuna, mun sanya shaytanu sun ka zama masu taimako ga wadanda ba masu basu da imani. Wata aya kuma innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillahi, eh su kafirai sun riki shaytanu sune wato masu taimako gare su ba Allah ba. To wannan da kuma irin inda zaka ji ubangiji tabaraka wa ta'ala na cewa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Wannan kalma walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull ma'ana mai taimako bai kasance ga Allah ba, Allah bai bukata taimako ga kowa. Kaga kalmar waliyyu tana zuwa da ma'anar wato mai taimako, kalmar waliyyu kenan. Sannan kuma ma'ana ta biyu kalmar waliyyu ta zo alqur'ani wani wurin kuma da ma'anar ta shine soyayya da kuma kauna a tsakanin juna. Wannan kalma ta wuri ta zo da haka din, zaka ji wani wuri inda Allah madaukakin sarki yake hana mu'minai kada su riki munafiqai a matsayin masoyansu. Zaka ji inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillahi, ma'ana shine kada ku riki awliya'a, fala tattakhidhu minhum awliya'a, kada ku riki masoya daga cikin munafiqai har sai sun hijira su masu kuma zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga nan kalmar waliyu ta zo amma awliya'a ta zo amma ma'anar ta soyayya. A wata ayar kuma Allah madaukakin yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda. Kaga a cikin suratul mumtahana cewa watan kada ku riki maqiyina kuma maqiyinku awliya'a a matsayin masoyi bada dayanku. Kaga kalmar awliya'a ta zo na amma ma'anar shi masoyi. Sannan wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minina, kada mu'minai su riki kafirai a matsayin awliya'a majibin tallamarin su masoyan su bada dayan su, kar su rike su min duni in dai ba mu'minai ba, don haka in har za su yi soyayya nan to su dauki mu'minai. Kaga wannan ma ta tabbatar da kenan ana buƙatar soyayya tsakanin mu'mini da mu'mini kenan. Sannan wata aya kuma tana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, mu'minai maza da mata to tsakanin su wato masoyan juna ne. Kaga kalmar awliya nan ta zo dai ma'anar shi alƙauna kenan, wato shine kamar ƙauna da soyayya shine almawadda wal khulla, ma'ana soyayya kenan wal muwalat da kuma jibinta juna. To wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana mu'minai su jibinci kafirai. Sannan ma'ana ta uku shine kalmar waliyu tana ta zo alƙur'ani amma da ma'anar ma dan da take nufi a wurin, kuma kalmar waliyu an kaso da ita. Zaka ji ubangiji tabaraka wa ta'ala na gaya mana hikaya daga annabi zakariya alaihi salamu yana cewa wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'atu aqiran fa habli min ladunka waliya. Kaga fa habli min ladunka waliyan, kaga nan wa kalmar wali tazo amma dan da ake nufi, wai Allah ya bani dan da daga gare ka. Kaga kalmar wali tazo a cikin alqur'ani amma abinda take nufi dan da take nufi. Sannan har yanzu kalmar wali tazo a cikin alqur'ani da ma'ana ta biyayya. Ubangiji mu dauki sarki yana ga mana cewa والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا kaga walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut wa qatilu awliya ash-shaytan kaga faqatilu awliya ash-shaytan daka ibnu kathir ne yace to nan awliya ash-shaytan ma'ana wai su kafirai yuqatiluna fi da'ati ash-shaytan ma'ana kenan daka suna yi ne a cikin biyayyar shaytan to kaga kalma awliya anan tazo amma matsayin biyayya su suna biyayya ne ga shaytan su ko mu'mina suna yi ne ijihadi domin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sannan kalmar wali tazo har yanzu a cikin alkur'ani mai ma'ana ubangiji abun bauta shine Allah subhanahu wata'ala ubangiji tabaraka wata'ala yana gaya mana wata ayat cewa qul a ghayrallahi attakhizu waliyan fa'idis samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am cewa qul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a ghayrallahi attakhizu waliyan yanzu wani abu wanda ba Allah ba zan rika a matsayin abun bauta wai ma'ana shine shi zan dauka matsayin ubangiji kuma abun bauta gare ni ka kalmar waliyu tazo amma da ma'anar watan abun bauta sannan wani wani zaka kalmar awliya tazo a cikin alqur'ani ko kuma waliyu amma kuma ma'anar ta shine gumaka la Allah gumakan nan wanda ake na itatuwa ko na duwatsuna ne ko ma na menene dai to gumaka wadanda kafirai suke bauta ma to wannan kalmar ta awliya Allah ya zo da ta cikin alqur'ani da wannan ma'ana din zaka ji Allah madaukaki yake cewa qul afattakhaztum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra yana tambayar kafirai cewa ga masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ku riki wani abu wanda ba Allah ba awliya a matsayin abun bauta shine allolan ku za ku riki gumaka nan kaga awliya nan gumaka Allah yake magana wadanda su kafirai da suke bauta ma sannan wata ayar kuma zaka ji ubangiji fadake yana cewa am ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana cewa am ittakhadhu min dunihi awliya ma'ana shine kafirai sun riki wani abu wanda ba Allah ba awliya sun riki gumaka a matsayin abun bauta ka kalmar awliya ta zo ne amma da ma'anar watan gumaka wadanda ake bauta ma sannan wata ayar walladhina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa cewa wadanda suka riki wani abu wanda ba Allah ba a matsayin awliya allola abun bauta gumaka kenan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa har sai suna cewa wai su abinda yasa suke bauta musu wadannan gumaka din wai don dai su kusanta su zuwa ga Allah saboda ba kafirai an ka tambaye su wai man khalaqas samawati wal arda wane ne ya halicci samai da kasai la yaquluna Allah sai su ce ai Allah ya halicce su to amma kuma an tambaye su me yasa ba su bauta ma Allah sai su ce ai abinda da dalili saboda ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa ai don su kai mu kusa ga Allah ne muke bauta musu gumaka fa to wannan irin wadannan ayoyi masu kama da irin wannan dukkan wannan mun ba da dan samfur ni ma'ana amma ayoyin kowace ma'anar tana ayoyin sun zo da yawa cikin alqur'ani matsayin haka nan to anan irin waɗannan ayoyin din walladhina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa to irin waɗannan ayoyin da su ne yake samu waɗannan dinna alladhina yuharrifuna al-kalima an mawadhihi masu sifa irin ɗabi'a ta yahudawa za su canza ma'anonin kalmomi za su rika dauko irin waɗannan ayoyin alqur'ani amma sai su jingina su zuwa ga wanda yake yana bin wani shehi ko wani babban wali wanda yake yana watan wanda yake nuna mai zuwa hanyar zuwa ga Allah sai su rika dauko irin waɗannan ayoyin da ake magana ne sai su ce ai waliyi ake nufi to shi kuma kowa ya sani akwai waliyi na Allah akwai kuma waɗanda akwai kuma waliyi shi dan ko watan Ibn Taymiyyah da tashi ya rubuta akan haka ne cewa akwai watan waliyi na Allah akwai kuma na shaytan to anan wajen shinan dai abinda ubangiji madaukaki yake nuna mana ta wannan bangaren sunan gumaka ne suke bauta ma a matsayin allola abin bauta to har yanzu bari mu wuce gaba kalmar waliyu har yanzu tazo alqur'ani da ma'anar kuma almutawalli khidmat rabbih wanda yake yajibinci hidima ga ubangiji ma'ana bauta na ibada ga Allah ko wani lokaci duk abin da ya samu tun daga ruhin shi da jikin shi gaba daya da duniyar shi duka ya miƙa ta zuwa ga aikin Allah ko wani lokaci shi kuma irin waɗannan bayin saboda irin haka sai shi kuma ubangiji madaukaki sarki sai ya jibinci girmama su da ba su kyaututtuka ma'ana shi da ba su ni'imomi daban-daban to irin waɗannan bayan Allah su ne su kuma zaka ji waɗannan su ake cewa waliyan Allah kenan awliya Allah kenan ka ji can mun ji ma'ana kalmar awliya ta zo da yawa alqur'ani ne da ma'anoni kuma daban-daban to akwai ma'ana kuma ta waliyu din wanda yake ta cewar wanda yake ya jibinci Allah mutumin kirki ne bawan Allah na kwarai ne shi ya bai da aiki sai ibada saboda haka sai ubangiji madaukaki sarki ya zama shi ma ya jibinci watan yi mashi hidima ma'ana sai ya jibinci bashi ni'ima watan har da kai wanda zai bashi karama shi da yake ci ba karama idan abinda Allah zai ba annabawa amma su a wajen annabawa matsayin mu'jiza wannan abin yake in kuma ga wanda awwali ne shi ba sai a ce mashi karama to irin waɗannan su kuma su ne zaka ji Allah madaukakin sarki yana ga mana cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati allahi dhalika huwal fawzul azim kaga can dun mun ji duk waɗancan ma'anonin na kawai awliya ko kuma waliyu da waɗancan ma'anonin amma nan kuma gashi ala inna awliya allahi kaga na ana magana masoya Allah kina bayan Allah na kware to tanan sai mu duba magani to kamar yanzu nan mi malamai sun ka fadi su ga wannan ta awliya Allahi din shi kuma to anan dai wannan aya ita ce dai aya take nuni zuwa ga lalle ubangiji madaukakin sarki yanda shaytan yake da awliya a ma'ana shaytan yanda yake da masoya to haka nan shi ma Allah yana da shi waliyi din ha wannan aya ita ce wacce take tabbatar da haka din a daidai wannan aya Ibn Kathir yake cewa a cikin tafsirin shi yake cewa to nan wurin ga yukhbiru ta'ala ubangiji madaukakin sarki yana bada labarin cewa awliya ahu wadanda awliyan shi humul ladina amanu sune wanda sun kai imani masu imani wa kanu yattaquna kuma suna jin tsoron Allah kama fassarhum rabbuhum kamar yanda ubangiji sai fassara su da haka ne don haka fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan yace duk wanda amai tsoron Allah to wali ne fa inji Ibn Kathir a cikin tafsirin shi to kaga anan shine Allah shine watan wannan aya take tabbatar mana cewa to lalle Allah yana da waliyai kenan kuma kaji ba wai maganar kamar irin wanda yake yana cewa shi yana bin watan Shehu Abdul Qadir Jilani ko Shehu Ahmad Jani radiyallahu anhuma ko wani wali daga cikin waliyan Allah ba watan ba wai sai an kai gare su ba ko kai wanda yake yana musun cewa akwai waliyan Allah din to Ibn Kathir ya ce in dai kana tsoron Allah sunanka wali to misali yanzu kai da ka zama watan sunanka wali ko kai ka kana tsoron Allah to me zai hana kuma shi kuma Shehu Jani ko Shehu Abdul Qadir radiyallahu anhuma su kuma su zama wali din kaga bai yiwa ha tunda dai ba cewa an kai sai kai kadai ba kaga kenan tunda kowane mumini kowane mai tsoron Allah inji kamar yadda Ibn Kathir yace kowane mai tsoron Allah wali ne to kaga kai ka zama wali kenan balle Shehu Janda ji kamar za Allah sallallahu alaihi wasallama ko Shehu Abdul Qadir lani kaga kai kanka yanzu in ka zama mai tsoron Allah inji Ibn Kathir yace ka zama wali to ina da wanda a jika na manzo Allah gaba ɗaya babban malami wanda duniyar musulunci ta shaida akan shi ma da cewa alqurani tun yana dan shekara 7 har zuwa bana tare ilimomi daban-daban kuma duniya ta bar shedu akan haka to kaga kai kanka ne da ba kowa ba in kana tsoron Allah Ibn Kathir ya ce waliyan Allah ne kai ba sannan sai ubangiji wanda kirke ce la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ma'ana shine la khawfun alaihim sai Ibn Kathir ya ce abinda ake nufi fi ma yastaqbilunahu min ahwalil akhirah wayanan gaba ne ake nufi abinda za a fuskanta na tashin na lahira ba su cikin tsoro su da waliyan Allah ba su cikin tsoro to kaga anan wanda yake yana musu misali kaga in anka ce a manyan bayin Allah wadanda awwaliyan Allah ran ta shari'a kiyama Allah zai ba su matsayi da girma da daraja sai mutum zai ta musu ya ta gaddama ƙarya ne ba zai yi ba to kuma gashi ubangiji da yake cewa la khawfun alaihim kaga kuma sai ga Ibn Kathir ya ce a cikin abin da za su fuskanta na lahira ba su cikin tsoro su kaga kenan magana tsoron da ake magana ba kowa da su ba su ciki kenan saboda su waliyai ne na Allah sannan wala hum yahzanuna kuma yace alama wara'hum fid dunya watan cikin abin da suke sun bari nan duniya ba su cikin watan bakin ciki na don sun bar wani abu na duniya ba shine gaban su ba dama kamar yanda yake cewa sayyidina abdullahi bin mas'udin da sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da sauran waɗansu waɗanda ba su bace to yace awliya'ullahi su waliyan Allah din nan to allazina idza ru'u zikrallahu sai shi sayyidina abdullahi bin abbas da kuma sayyidina abdullahi bin mas'udin suka ce su kai su dai a takaice dai wanda awwaliyin Allah yana so a gane shi ne wanda da an gane shi za a tuna Allah da an gan shi za a tuna Allah za a ambaci Allah to sai Ibn Kathir yace kuma har yanzu wannan magana ma ta zo a cikin hadisi wanda yake marfu'i har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina Abdullah bin Abbas yake cewa qala rajulun ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya zo ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man awliya'ullahi wasu wani awwaliyin Allah kaga a takaice dan dai abun duri gima ta kare ku kaga maganar a ce wani wali ne kana gaddaba baka yadda ba to amma manzo Allah yana wannan tambaya wai wani ne awwaliyin Allah wanda aka ganewa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhina idza ru'u zikrallah wanda awwaliyin Allah shine wanda da an gane shi sai a tuna Allah yanzu sai ka wani hakan duk wani duk wasu shugabannin nan namu duk inda zaka ji an ce shehu wani zaka isko a duk lokacin da za a ce yau sai yazo garin ga misali ina ganin garin gaskiya ko ina ziki zaka ji ko kaga an tuna Allah kenan saboda an ga waliyin Allah kenan to saboda haka sai ya zama shi wanda awwaliyin Allah shine wanda da an gane shi za a ambaci Allah za a tuna Allah shine man izaru u zikrallah kaga sai mutum ya wada gani shi yana da wannan sifat shi da an gane shi ana tuna Allah ko ba tunawa to kaga sai ya gane in ya ga da an gane shi ana tuna Allah shi ma waliyi ne in kuma ba a tuna Allah kaga wannan hadisi ya tuna cewa to wanda an gane shi da ana tona shine ake cin wali to kuma alhamdulillah wadannan shugabanni namu sun ansa wannan sunan dan zaka yi su kusan su tafi su ma kai ko tu ko da jiniyar sunan su ta zikiri ce ai da bane zaka gane wani shugaba daga cikin su ana ta zikiri zaka gane shi a matsayin jiniya to dan zaka gane a jiniya ce shi yana tafiya da zikirin wannan shugabanni din namu radiyallahu anhum saboda haka kai Imamul Bazzar yayin tuna hadisi din sannan har yanzu yazo da sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ibadillahi ibadan shi daga cikin bayin Allah akwai wadansu bayi na musamman daga cikin bayin Allah wadannan bayi din ya gabe da humul anbiya wa shuhada da annabawa da shahidai ma suna ganin shi a wadannan mutanen manzo Allah yana wada kira sai aka ce marhum ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai su wane su wadannan mutanen wadanda annabawa ma suna ganin shi a su hadda shahidai la'allana nuhibbuhum manzo Allah ka ga mana su wane su dan muso su ashe ga kina ana son aso waliyin Allah kina go don sahabbai ne suka tambaye annabi ka ga mana ko su wani ban dai muso su ashe kaga in ka so wani waliyin Allah kenan ka kama wani abin da ake bukata kenan to shikenan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kum qaumun tahabbu fillah yace wadansu mutane wanda suke suna yin soyayya saboda Allah min ghairi amwalin wala ansabin ba don wata dukiya da tsakanin su ta kasuwanci ba ba don wata dangantaka ta jini da tsakanin su ba don Allah ne kawai suka soyayya su sannan wujuhum za ka ga huskokin su nurun suna haske alamana birin min nurin suna bisa ga minbarura na haske ran ta shar kiyama din la yakhafuna idza khafa an-nasu su ba su shiga cikin jin tsoro lokacin da mutane za su tsorata ka san ta shar kiyama ana cewa za a tashi hankali da komi da menene to sai manzo Allah ce su wadanga waliyan Allah din su kan ba su jin wannan tsoron ba su cikin wannan tsoron tashi hankali wala yahzanuna kuma sannan ba su bakin ciki idza hazana an-nasu lokacin da mutane za su yi bakin ciki sannan sun makala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna wannan hadisi da haka ibnu jarir ya rubuce shi kaga nan wurin kenan manzo Allah ya tabbata mana kenan da Allah yana da waliyai kenan kuma waliyan nan nashi ko ka so ko ma baka so ba kuma ko ma ka aminta ko baka aminta ba dai to su ta sharqiya mara ta sharqiya ba su cikin tsoro ba su yin tashi hankalin nan da ake magana ko kada sannan wannan kaga ibnu jarir shi ka wannan hadisi sannan ibnu kathir har yanzu ya warwato wani hadisi mai kama da wannan ya kawo shi a ciki yace kuma abu dawo da ya rubuce shi daga sayyidina Abdullah ibn Umar daga sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu da misalin irin wannan hadisi din sannan har yanzu ya saki kawo wani hadisi mai kama da wannan shi Ibn Kathir din dai wannan hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaita sannan sai yake cewa kaga sai ubangiji wanda ya ci gaba da cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirati wadanda awwaliyin Allah suna cikin watan suna da alwan albishi da farin ciki a rayuwarsu ta duniya da kuma lahira to sai aka ruwaita daga Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu yace sa'al annahu wato shi sayyidina Abdullah Ubad ibn Samit yace shi ya tambaye manzo Allah shine sa'al rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ara'aita qaulullahi ta'ala lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirati wai manzo Allah menene ma'anar wannan ayat inda Allah yake cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah to sai manzo Allah ya ce mashi ai ko lalle laqad sa'altani an shay'in lalle ka tambaye ni game da wani abu ma sa'alani anhu ahadun min ummati duk al'umma ta ba wani wanda ta umma ga tambaya sai kai ne na farko gare ta sai yace to abinda ake nufi da wannan bishara ta farin ciki ya tabbata ga wadannan waliyai na Allah yace to tilkar ru'ya salihah yara har rajulu aw turalahu shi da yace to muhalki ne mai kyau ake nufi da haka wani babban mutumin kirki bawan Allah na kware maka mafarki kyakkyawa to shi yake nufi da wannan bishara din ko shi ya gani ko kuma wani ya bashi wannan mafarki din to shi ne yake cewa bishara din kaga wannan kaga yana da magana mafarki na manyan bayan Allah mutanen kirki yana da matsayi sosai a musulunci amma zaka isko mutanen banza wanda ba san menene wannan ba sai su suna da mafarki na mutanen kirki na manyan bayan Allah to gashi na alqurani ne yake faɗa haka kuma manzo Allah sai gashi ya fassara cewa ma'anar shi shine ar-ru'ya salihah kyakkyawan mafarki wanda yake rahar rajulu wanda mutum zai gani autural ko a ganin mashi ma'ana wanda wani mutum kirki zai ganin mashi wannan haka Imam Ahmad da Abu Dawud da Tayalisi da kuma al-Imam al-Auza'i suka kawo suka ruwaita sannan a wata ruwaya kuma sai ya ce abinda an ma'ana wannan bushra fil hayati dunya din nan wa fil akhirah shi da sai ya ce ai aljanna ake nufi wannan a cikin ruwaya shi kuma Ibn Jarir ne ya kawo wannan din to sannan haka nan shi ma Abu Darda'i radiyallahu anhu da kuma Ubadah ibn Samit shi ma watan wasu sun zo sun ka tambaye su wai mi akan da lahumul bushra fil hayati dunya din nan su ba su sun ka bada amsa da wancan inda manzo Allah ya faɗa din to shine sai Ibn Kathir ya ce to anan cewa lahumul bushra fil hayati wa fil akhirah cewa kikyabon kike nufi yace to haka Ibn Mas'ud da Abu Huraira da Ibn Abbas da Mujahid da Urwa ibn Zubair da Ibn Abi Kathir da Ibrahim an-Nakhai da Ata'u ibn Abi Rabah da sauran wasu malamai daban-daban to haka nan dai ne fassaru zalika bil ru'ya as-saliha haka sun ka fassara cewa dai shi ake nufi manyan bayan Allah na kware su yi mafarki to shine ake nufi da wannan bushara din sannan kuma sai ubangiji tabaraka wataala ce la tabdila li kalimatillahi wannan magana da Allah ya ce wadanga waliyan nashi ba su da tsoron tashi alkiyama ba su da bakin ciki to Allah ya ce kuma ba canji ga wannan kalmata Allah Allah tunda Allah ya riga haka ta zanna haka ko baka yadda ba Allah ya tabbatar da haka din waliya Allah ba su cikin bakin ciki ba su cikin ba su shiga cikin damuwa a ran tashi alkiyama kuma wannan shine sai ibnu kasir ya ce don saboda haka wace hazal wa'du la yubaddal wannan alkawali da Allah ya ce ba za a canza mashi ba ba a canza shi ba a jikita shi wala yugayiru ba a jikita shi yace bal huwa muqarrarun shi tabbatacce ne tunda Allah ya riga masa wannan alkawarin ya tabbata ka'inul la mahalata zai kasance ba makawa kaga kenan ibnu kasir yana so ya gana maka ko baka yadda ba wadanda awwaliyan Allah tunda Allah ya riga ba su girman su dan da ba amince ka Allah ya kaso da kotan dan ba Allah yana so sai ka sa hannu ba sannan ya nada waliyin shi ba ko alama bai da bukata da kai saboda haka in Allah ya riga ya ba mutum haka ne ya riga ya zanna waliyin Allah ne shi ko baka yadda din ba Allah ya bashi matsayin kuma da ya bashi kamar yadda ka sa annabawa dai in Allah ya riga ya zabi mutum ya sa shi annabi magana ta riga ta zanna duk kafircin kafirai ba su isa su tubi wannan annabci daga wannan annabi ba su ce ba za a yi mashi wannan manzanci ba ko alama to haka wanda awaliyin Allah shi ma da zarar Allah ya bashi matsayin da ya bashi kenan ruwan Allah ko kai da kuka yadda din da ma wajen Allah subhanahu wataala to sannan kaga nan a takaice ta wannan zamu gano cewa wannan aya da muka kawo gare ta cewa qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya dinnan to a takaice nan wurin dai ana magana ga wanda suke bauta magumaka ba wanda yake yana bin wani wali ba ma'ana wani malami mutumin kirki mai nuna mutane hanyar Allah ba shi yake nufi ba saboda su irin waɗannan allazina yuharifuna kalima an mawadihi suna dauka irin waɗannan ayoyin da ba sai su rika aza su ga waɗanda suke suna bin wasu daga cikin waliyan Allah sai sai su ake nufi a wurin alhali kuma kwata kwata ba su da alaka da wannan bangaren sunan ne sun yi akaga aya tana yin gaba su kuma suna dawo suna yin makira saboda shi duk wanda zaka bi ya baka umarni da abin da Allah ya baka umarni to wannan mutumin lalle Allah ma ya baka umarni ka take bi shi din kai ma dan wattabi'a sabila man anaba ilayya duk wanda yake ya koma zuwa ga Allah mutumin kiki to Allah ya baka umarni ka lalle ka bi hanyar da yake shi ma to kaga nan ne su duk wanda zaka ji an ce ana bin wani wali na Allah to zaka isko da yana na Allah ne an ka bi shi ba in ba don haka nan ba ai kaga da ba za a bi shi din ba to kuma sai ka duba ka gani duk wani wali wanda za a ce wa ana bin wali wani mutane yana da mabiya wanda suke a matsayin almajirai masu biyayya gare shi a karkashin shi to zaka isko suna hubin duk abin da yake yi duk abin da ya magana din nan to suna auna su gani shin ya abin nan haka yake a alqur'ani ko hadisi ko a cikin musulunci to zaka isko alhamdulillah duk wanda yake in mai bin irin dariƙar qadariyya ne ko dariƙar shi Umar Jani radiyallahu anhu zaka isko kowanne daga cikin su yana kokarin ya gano menene abin da yake dora shi kan shi misali daga ciki kaga wanda suke suna biyar shi Umar Jani radiyallahu anhu zaka isko lalle shi Umar Jani ya bada umarni ne da abin da Allah ya bada umarni din saboda ubangiji da ba ko can rukunnan dariƙar shi Umar Jani ko can guda uku ne kawai shikenan daga istighfari ne sai salatu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da masu ne yake shi dariƙar shi Jani din nan kuma su ne wato kaga irin waɗannan ne wanda ya baka umarni da kai istighfari ai umarni ne da Allah wannan ne don Allah ne ya ce ai din da misali daga ciki a alqur'ani zaka samu ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi lalle ku nemi gafara ubangiji kuma ku tuba zuwa gare shi kaga ai Allah ne ya ce ai to kaga ashe ba shi Jani ne ke ce ba Allah ma ne kan shi ya ce ai iyaka da shi ya zama matsayin limami ne yana kokarin nuna mutane muhimmanci irin waɗannan gaban to a so ai shine ma'ana kuro kaga Allah ne ya ce ai wannan istighfari din sannan kuma wani wurin zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ubangiji tabaraka wa ta'ala umarshe shi ya istighfari din zaka ji Allah yana cewa wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima lalle kai istighfari yana ga manzo Allah ne da kanshi sallallahu alaihi wasallam wani wurin kuma wastaghfiruhu innahu kana tawwaba duk da manzo Allah yake to kaga manzo Allah wanda bai taba zunubi ba tunda yake amma gashi Allah ce istighfari to ina misali kai yanzu dan ka samu wani shugaba ya zo ya ce ka zo in maka jagoranci ka zo mana ka zo ya baka shawara ya tsura ka bisa ga hanya saboda shi bai da aiki sai istighfari da salatu la ilaha illa Allah sai kira ka ce kai ma ka zo kai dalami Allah hinu ka bishi to shikenan sai a ce da aikai dan bid'a ne dan bautar shehu ne kai kuma alhali raka nawa ka bishi to in azumi ne azumi nawa ka kai mai in zakkaci nawa ka kai ta waran zakka saboda shi wadai ka salloli nan guda bai kai ma su ka yi ba Allah ya kama kuma kai ma Allah ka kai ma komai yake yi na ibada din kai ma kana yin ta fa kuma ba da hiyar shi kake ba da hiyar Allah kake ma shi iyaka limamin kai ne a cikin koya maka watan waɗannan ayyuka na kusanci zuwa ga Allah sannan in ma cikin ne a cikin hadisai da dama manzo Allah ya magana zaka ji hadisin da aka rubuta daga Abu Hurairah ta radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marratan haka Imam al-Bukhari ya rawaita manzo Allah yake cewa hadda rantsuwa fa yace na rantsi da Allah yace ni kullun ina yin istighfari ina tuba zuwa ga Allah sai da so 70 kullun inji manzo Allah wai shi da bai taba zulubi ko guda ba amma gashi yace kuma sai da so 70 yake kullun to yanzu misali kai kuma nan ka zo kai to kuma shikenan sai ka zo mai lahira da ka zama dan bid'a to yanzu ina inda bid'a take misali wanda ya rike sifar yana yi kaga ba maka da bid'a ne shi wanda zai ci maka da dan bid'a shi ya dan bid'a ne ta ta ce riko na gaskiya sannan a wani hadisin zaka ji inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda aka rawaita daga al-Agarrubi ne sai al-Muzani yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yawmi atamarratin wannan hadisi ne Imam Muslim ne shi kuma yake cewa ni ina neman ina istighfari wajen Allah subhanahu wataala kullun yace ina yin so 100 to kaga manzo Allah ya ce kullun yana yin istighfari so 100 shi da bai zunubi ko guda amma yanzu ka kai kuma abin da kake so misali mun zo shikenan sai a zo a yi zauna haka nan wai wanda dai jagoranci jama'a yana koya musu yana nuna musu rike yawan istighfari wai shikenan sun zama yan bid'a to kaga sai mu ce to shikenan ai ko duk wanda yake cikin wannan Allah ya tabbatar shi bisa ga wannan bid'a ta istighfari ko in dai istighfari shi a bid'a to lalle muna roƙo Allah ya tabbatar da mu bisa ga wannan bid'a ko in dai shi a bid'a din to sannan kuma har yanzu an rawaita daga sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala astaghfirullaha al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi gufira zunubuhu wa in kana qarfar min az-zahfi duk wanda ya wani istighfari wato sai a ce irin istighfari in wasifa kinan ko to duk wanda ya yi shi so daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mutumin gufira zunubuhu duk an gafarta masa zunubai ne gaba daya wa in kana qarfar min az-zahfi ko da laifi ne ya kai an zo wurin jihadi wurin yaki ya gudu ya tsere ka san wanda irin wannan gudu ya tsere to Allah ya tsire shi kuma dan wuce ne shi ba to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko da mutum laifi ne ya kai haka ne inda kai wanga istighfari irin in wasifa kinan to an gafarta masa zunubanka gaba daya wannan hadisi ya kai Imam Abu Dawud da ruwaita da Imam Tirmidhi da Imam Al-Hakim kuma Imam Al-Hakim ya ce hadisin kuma ingantacce ne kuma wa wafaqahu Az-Zahabi Shamsuddin Az-Zahabi kuma ittifaqi da shi Imam Al-Hakim ya ce kuma hadisin lalle ya inganta ne sannan haka Nasiruddin Al-Albani shi ma ya ce ya inganta cikin sai Tirmidhi shi ma to kaga ashe kenan wannan istighfari to yanzu menene abinda annabi ya ce don ka zauna kai istighfari 100 a wajen lazumin ka ina bid'a take manzo Allah ya ce yana 100 ne je Imam Muslim ya ruwaita in kuma irin wanda aka yi ne a wazifa gashi ma yanzu ya tuli wannan hadisi to mi annabi da ciki kaga magana ka zo dan bid'a bid'a din nan kaga kai ne dan bid'a kai mai kokarin hana istighfari din kenan dan shi dai manzo Allah bai hana istighfari ba ko to tunda manzo Allah bai hana istighfari ba kai kuma in ka zo kana hana aiwa ka zama mai kenan ka zama dan bid'a kenan tunda kai wanda manzo Allah bai ba kenan sannan zaka isko su wadannan shugabanni na biyu ai bai fi abin da suka kara umarni ba to mutum ya rike yawan yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko shine kuma wannan umarni ne ai na Allah ina maganar bid'anci yake cikin shi ma zaka ji Allah madaukakin yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kaga umarni na Allah yake fadin cewa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan hadda mala'iku kuma duk suna yi ma annabi salati zaka sai Allah ya kira mu yana cewa kuma su imani kuma ku zo ku yi kaga kenan in ka ga mutum yana fada da mai yawan salati manzo Allah ya zama mai kenan shi ko ba mu'mini bane kenan gotun da Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi masu imani kuma ku zo ku yi to kaga in mutum mumin ne shi yi zai ba hana zai ba ko in ka ga mutum yana hana ya gari kenan shi ba babin mumin ne yake ba kenan sannan cikin hadisi kuma birji su ma sun kazo ira kan da daman gaske kadan daga cikin wani da aka rusa ga sayyidina Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mani salati ɗaya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai mishi salati guda 10 fa Imam Muslim shi ya fitar da wannan hadisi din ta sannan har yanzu wani hadisin nabi daga ibnu mas'ud radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awalan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salata mutanen da su ne sun ka dace da ceto na ran tashar kiyama ko kuma mutanen da sun ka zama kusa gare ni ran tashar kiyama sai manzo Allah ya ce wadanda sun ka kowa yawan yi mana salati to sai ka awana da ka gani da masu kullun yan bid'a suka ce ma kowa dan bid'a sai su kadai ba yan bid'a ba da wadanda aka ce ma yan bid'a su sun ka yawan yi salati su wadanda ake ce ma yan bid'a su sun ka kowa yawan salatin ma amma kuma su yan bid'a kuma to manzo Allah ya ce wadanda sun ka yawan yi mai salatin nan su ne a kusa gare shi ran tashar kiyama kuma su sun ka cancanta da dacewa da ceton shi sallallahu alaihi wasallam to kaga alhamdulillah sai mu ce mun gode ma Allah saboda haka yawan salati shi yana nune ga cewa kai masoyin manzo Allah din ne ai dan man ahabba shay'an akthara min zikrihi da zaran kana so abu zaka yawan ambaton shi zaka sheza gani maso manzo Allah kullum maso ne wa asiri salati ga manzo Allah to kaga wannan hadisi da Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaice shi kuma yace hadisun hasanun hadisi ne kikkiawa Ibn Hibban kuma inganta shi kuma yace hadisi ma inganta ce ne Albani ma inganta shi amma ne gairihi a cikin sayyid tarhib wa tarhib shi kuma haka nan Abu Ya'la ya rawaice shi ma a cikin musnad din shi kaga ashe kenan nan manzo sallama ya ba da umarnin cewa ayi salati kenan gare shi kuma yace aksaruhum al mahiyawa kaga kenan ba ma'adadi ko miliyan nan kai a take take kenan to yana magana bid'a ka zo aka ga an zo ana tuba da ma'aunaye ai duk abin da za ka wuce guri ka kala ai manzo Allah tunda bai ce ai haka nan din ba ba aso sai ana bada misali da irin wanda za ka yi da du shi ku kaida ta ibada akwai abin da suke kayyadadu akwai wanda ba kayyadadu din ba kuma kaman tasbihin da ake yi wajen sallah bayan kowace sallah ta farilla subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 din nan kaga shi wannan daban ne kayyadadde ne shi dama ba a yadda ka kala ba shi wannan ko kada to kaga in ka tashi ba da misali kaga shi salati ina inda aka kaire an ka ci ga ka kara bakin an ka ci 10 zaka ko 100 misali ina an ka ci haka nan babu manzo Allah ce akasaruhum alayhi salatu wanda shi kowa yawan yi man salati to tunda wanda shi kowa yawa ka ko miliyan nawa kai yawa kenan go sai in wajen salati ne ga manzo Allah ce yana 100 kullun kuma mun ba 100 ne ai baka ga lazumi go kaga sunna kenan dai go kaga ahli sunna kenan na gaskiya in kana so to ga su alhamdulillah wadannan shugabanni kenan sannan wani hadisin kuma yake cewa daga sayyidina Amir bin Rabi'a radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah yana cewa ma min muslimin yusalli alayya babu wani muslimi wanda zai mani salati illa sallat alaihi malaikatu face sai malaiku sun taimo wannan mutumin salati shi kuma ma salla alayya mutukar da yana da yana masa salati to shi kuma sai Allah sun ta mashi don haka falyuqulil min zalika abdun aw lil kusur dada ya rage ga mutum ko dai ka taimo yin salatin da yawa ko kuma kai dan kadan ya rage gare ka manzo Allah ya ga maka dusar da kai sai malaiku sun maka kaga kenan dai nan salatin ba bai da arziki ko nawa kai a take take kenan to ina magana don ka zauna kai 100 ko 200 ko 1000 a ce ba salatin dan bid'a tunda manzo Allah ya nuna cewa ayi da yawa din ka kai ne dan bid'a kai mai kokari a haɗa ka gani to sannan wannan hadisi ya ka Ibn Majah ya ruwaita da Imam Tirmidhi kuma Imam Tirmidhi ya ce hadisul hasanun sahihun kuma hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce kaga kai yanzu misali ba za ka ce wannan sahihi ne mai da magana kawa don magana Tirmidhi sahihi wannan magana kaso miliyan Tirmidhi ya ce hadisin ingantacce ne kuma kyakkyawa to kaga haka Imam Al-Qadhi shi ma ya kawo shi a cikin littafin shi na Ash-Shifa kaga nan wajen yanzu waɗannan abubuwan ga guda biyu dan Allah menene abin da annabi da a cikin su me bid'a a ciki kaga babu abin da yake na bid'a nan salatu manzo Allah ba bid'a bane kuma sai fa ba bid'a bane sannan sai na ƙarshe kamar la ilaha illallah kenan wannan kalma kaga ita ce kalma mafi girma wadda ko kafiri zai musulunta dole sai ake buƙatar ya faɗi in bai faɗi ba zai musulunta ba zai zama musulmi din wannan kuma yazo alqur'ani Allah yana gaya mana cewa kafire ne abba su suji ana yawa la ilaha illallah ka kai in ka saka ka cikin wanda ba su ji ana yawa la ilaha to kai shikenan ka saka ka kenan zaka ji ubangiji madaki yake yana gaya mana cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna kafire in ka ce su faɗi la ilaha sai su girman kai kaga shi bane da yaji kana la ilaha sai ka dan bi a can ku to kaga shi ko kafire nan ubangiji ka wadin cewa sai sun ji ana la ilaha lahu in an ka ce su wani sai su girman kai su ki faɗi ba za su yi ba kaga kanin su shi kuma sai ya ce ga dan bi a can shi ma ko to to wannan arwayata kuma daga Itban ibn Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajhallahi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah manzo Allah ya ce wannan mutumin harama ne wutar ta cikin shi kwata kwata ya haramta ga wuta wannan hadisi da Bukhari da Muslim kuma suka rawaice shi saboda haka kaga kenan wai duk wanda ya la ilaha illallah to haramun ne wuta gare shi Allah ya haramta shi ga wuta shi wannan gaba dai to yau kai kuma ka zo ka dauki ba wanda dan bid'a sai mai la ilaha illallah kuma subhanallah kaga wannan magana ta cika ran alkitabu sunna ya alkitabu sunna kai ba za a yi wannan ba in dai alkitabu sunna za a bi to waɗannan hanyoyin su za a kama fa ita yi ba sannan har yanzu wani hadisin daga Abu Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallama yake cewa jaddidu imanakum sai manzo Allah ce ku zanki sabunta addinin ku yana zama sabo kullun kullun sai sahabbai suka ce at ya rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana ya za mu kullun mu tamaida ta imanana mai dama yana zama sabo ko shi ya za a yi haka nan manzo Allah sai ya ce aksiru min qawli la ilaha illallah ya ce ku tewon la ilaha illallah shine ba ana sabunta imani din to kaga nan wannan ya ce manzo Allah ya ce aksiru min qawli ku yi tayi da yawa to kenan akwai adadi kenan ya ce ku yi da yawa ba adadi kenan to kai mai hujja ka dan na zauna ina ta la'ila da yawa sai daga ce wani bayana na zama dan bid'a na wuce wuri ina wuce wuri yake annabi ya ce ai tayi din ka kuma ka ce a wai eh kadan ka san can da muka magana wajen istighfari akwai wani wanda ya taba cewa to kana tuwa ka zo ka zanna to za ka ta istighfari to ai cewa an kai kabari sai in kai ne sannan kai istighfari wai kana ba Allah cin hanci wai cin hanci ne ka ba Allah an kai istighfari to kaga wai ka ba Allah cin hanci wai in baka yi lahi ba ka to kana istighfari ka san wannan takwalcin ma yayi yawa da yawa ko to yanzu mutum ya san ya ka zulumi shi balle to kai da baka san ya ka zulumi ka shikenan sai ka ce don ka zauna ka istifani da kai ba ka da shikenan don ka wuce hanci ne Allah ka ba Allah tunda baka yi shi ba ka istifani to kaga ire-iren waɗannan shi yasa za ka su waɗannan bayan Allah suka kokarin dai sai ta jama'a su dai Allah su ga hanyar ta Allah ba ruwan su ba su ce kai musu ba dan babu wani shehi wanda yake cewa ka zo ka kai mana istifani kaza ko kamar la ilaha kaza a'a kanka ne ci kai ba wani ba
shi iyaka dai matsayin yana baka shawara ne da dokan zuwa ga hanya ta Allah din shine kurum abu shi abu yake shi ba wani abu ne ba kurum to wannan hadisi wanda manzo Allah ya kishi ko sabunta imanin ko da la ilaha illahu Imam al-Hakim ya ruwaye shi kuma yace hadisi ne shi ma ingantacce haka Imam Ahmad shi ma ya ruwaye shi da kuma Abdul Muhammad da kuma Ibn Adiyyin da Abu Na'im a cikin Hilalatul Awliya da Imam al-Munziri a Targhib wa Tarhib shi ma sannan kuma shi Imam al-Munziri sai yace kuma wannan hadisin rawahu Ahmad wa Tabarani da Imam Ahmad da Tabarani ma sun ruwaye shi sannan wa isnadu Ahmad Hasanun dan gane wato isnadin shi wannan hadisi din na Imam Ahmad yace kuma kyakkyawa ne sannan Imam al-Haythami shi ma a majmu'u zawaid shi ma haka yake shi ma yace Imam Ahmad ya ruwaita da Imam Tabarani sannan yace kuma warijalu Ahmad siqatun yace mazajin da Imam Ahmad ya ruwaita hadisin ta kansu amintattu ne gaba daya to kaga wannan kenan ashe maganar waɗannan abubuwan magana a ce in bid'a ne suka yi waɗannan abubuwan to kaga ashe ba haka ba yake ba ba haka ba yake ba kaga kenan ashe su waɗannan shugabanni suna kokarin su dora ka ne kaga irin waɗannan ne to kenan ya zai a ce sun shiga cikin masu bota gumaka don kana bai irin wannan ba haka bane wannan hadisin da sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul zikri la ilaha illallah duk zikiri gaba ɗaya wanda ya fi su gaba ɗaya wanda an mafi fishi shine yawan yin la ilaha illallah shi ya shi duk cikin zikirai gaba ɗaya haka Imam Tirmidhi ya ruwaita kuma ya kawo Hasan yace hadisi ne kyakkyawa da Imam An-Nasa'i shi ma ya ruwaye shi da Ibn Majah da Ibn Hibban da Imam Al-Hakim kaga kenan watan akwai wani wanda yake cewa ai zikiri an kai magana zikiri wanda an mafi fishi zikiri Qur'ani to aka ce mafi fishi zikiri Qur'ani shikenan wai saboda wai masu zikiri la ilaha illallah da yake sun dai kada a ce dai su masu zikirin Allah ne su ba gada a ba su ya zama su a ce suna da girma a wajen Allah wai Qur'ani shine abin to manzo Allah shi yace afdalul zikri la ilaha illallah kaga manzo Allah za ka karanta in kai sanin Qur'ani to bismillah saboda haka ita la ilaha illallah ita aka sun ka fara faɗi su kun farko kamin ka fara sanin Qur'ani ko tunda ai wanda kafirin yanzu ka bace wa kai sai ka fara koyon karatun Qur'ani sannan ka dawo ba ko ita la ilaha illallah nan dai za a fara bashi tukun sannan daga baya sai ya ci gaba da sauran abubuwan da karatu din to kaga wannan dai a takeice ire-iren waɗannan duk wani wali wanda zai bayar da umarni ayi waɗannan ayyukan to wannan Allah bai hana bi shi ba kuma Allah ma ya nemi lalle abi irin shi din saboda haka kaga ashe kenan duk wanda in kuma an ka ce haka misali ai shi kenan don dai kana bin wani malami don ya nuna maka hanya ta Allah shi kenan ka zama mushriki tada to sai mu ce kusan duk duniya ko duk mushrikai ne dan mafi yawa zaka isko ana bin mazhabobin nan guda hudu ko Imam Maliku Imam Ahmad Imam Shafi'i sannan so Imam Abu Hanifa zaka isko mafi yawancin duniya ana bin waɗannan mazhabobin ne fa to kenan yanzu duk wanda ya bi Imam Maliku mazhabin Imam Maliku da ya bauta ya zama mushriki kenan ko kaga kai ko ne in ka bi mazhabin Imam Maliku ma annabi ka kai ka bi wannan mazhaban ne domin koyon addini ta ibada a karkashin fahimtar shi Imam Maliku shi ne ma'ana kuro wanda Imam Abu Hanifa shi ma haka ne Imam Shafi'i haka ne Imam Ahmad bin Hanbal shi ma haka ne to kaga ina magana a ce kai masu shirka ka bauta musu abunda dai shirka a wajen Allah ba shirka a wajen waɗanda ayin bid'a na gaskiya din ba ba shirka ta wajen ayin bid'a ba shirka dai wajen Allah shine ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba a matsayin Allah naka a matsayin ambata Allah to shi aka ce mushrika in ba haka nan ba jama'a yanzu ai ana sa mutane da yawa suna aiki da kudi go to kuma aiki ma mai wahala sosai haje haje da komai don dai neman kudi to yanzu dan Allah sai ya ce mutum ya zama mushriki ya bauta ma kudi kenan go koko ai kaga mun za a bi wannan magana in bid'a sai abin ya zama haka nan mana sai a ce da ka bauta ma kudi kenan ka zama mushriki da ka zama mai bauta kudi tunda kana bai da su to kaga ba haka ba kike ba ka gani ko kuma duk abin da zaka nema dai koyo na menene gashi nan shikenan sai a ce da ka bauta mashi ko kuma dan da wanda yake yana biyayya ga mahaifin shi ya sa shi ayyuka sai ka je gona kai man kaza sai kai man kaza shikenan sai a ce da bauta ma wani zama mushriki kenan kaga in za a bi ma arafa in bid'a duk mushrikin za a zama haka tunda dan dayan ne kai ka bi wani malami misali a matsayin yana koyar da kai hanyar zuwa ga Allah an ce ka zama mushriki to shi babanka kai ma shi ma bai yace ka mushi ko yanda ka tafi malamin ka ne ka tafi babanka misali ba ka tafi babanka shi ma kaga kenan ka zama dan bid'a ka zama mushriki kenan kai ma kai kowa mushriki ne haka ne to saboda haka abinda dai Allah yake kallo me a cikin zuciyarka shi wannan wanda kaka bi din a matsayin Allah ka dauke shi abin bauta in ka a matsayin Allah an bauta ka dauke shi ka zama mushriki din ko wani irin sheshi ne zaka dauka a matsayin Allah abin bauta lalle ka zama mushriki din wannan kan ko ba wai wani sheyi ba ko annabi ne ka dauka haka ne sallallahu alaihi wasallam ko shi zaka dauka a matsayin Allah ka abin bautarka ka zama mushriki saboda haka kaga babu wani mutumin kirki wani zai dauka wani sheyi zai ka je an ka tashi irin wannan na ta manganu da ban za marasa kyau in bautar shi bare in bid'a mushrikin duk ansa dai ma'ana an ga masa kalma guda irin yanda kafirai suke tawa manzo Allah su ce musu dan su ce mai dan sihiri su ce mai boka su ce mai mawaki din nan ga sunan to haka nan shi ma su ma daga sun kasa kalma guda daga in bid'a mushrike to an taba ganin mushriki dan bid'a kuma inda aka ce mutum mushriki ne ba magana bid'a bace wurin ita bid'a ai magana sai an zo cikin musulunci ne aka yi tukun to ka ce mutum mushriki ne kaga tun har ko ba ma musulmi bane to ina magana ku ba ce kuma dan bid'a babu kaga akwai rashin hikima wurin da waluma to sannan ita kanta yan ka dawo ga magana bid'a da ai zaka isko in bid'a ma ce ita kanta ai malamai sun yi magana cewa ta rabu kashi kashi daban-daban akwai wanda an mai kyau akwai mara kyau za a ji ana aga ana cewa an yi da shi Usman bin Fodi radiyallahu anhu kaga a cikin iyawo sunna shi Usman bin Fodi ai kaga ya kawo rabin bid'a hakura kala biyar har ya bada misalan su kowanne cewa ai akwai mai kyau akwai mara kyau har ya bada misalin ta alqur'ani yace ai kaga wannan ne yana daga cikin bid'a shi ma rubuta alqur'ani da an kai tunda manzo Allah zamanin shi ba rubuta alqur'ani ba kuma bai ce masahabai ku zo ku rubuta alqur'ani ba amma sai bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rubuta shi kaga sunan shi bid'a kenan kake nan duwan kuma manzo Allah bai taba daukowa gashi ga Qur'anin rubuce ga takarda yana kallo yana karantawa ba kuma yanzu da wanda kace mutane ɗan bid'a da shi din duk kowa sai ya dauko Qur'ani ya diba yana kallawa ko kaga duk bid'a an tar cikin tiki nan to shi Usman dan Fodi ne yake bada wannan misali in kace ba bid'a bace to shi Usman ne zaka karanta kenan baka yi da shi kenan sannan in ba haka ba misali kuma bid'o'i ma ga sunan bid'a kai isko ginin masallaci an ya manzo Allah gina masallaci irin na zamani irin namu bai hoye ba manzo Allah bai taba gina masallaci irin wannan na zamani a zo da filista da fenti da ceiling da kuma wayarin go da fankoki da gwalab-gwalab da kuma sauran kafi-kafi duk shi ne manzo Allah masallaci ne ba haka yake ba da speaker duk aka wudu ana sallah duk wurin ibada ne ko to manzo Allah bai yi haka ba shi ma babu bid'a ne in ko duk dan bid'a duk abin da an kai wanda annabi bai yi ba komai na ne bid'a ne kuma wurin da ya shi dan wuta ne dan wuta suna da yawa ko ko kaga har da mahadin da wadanda aka ce mai duk kowa dan wuta ne haka ne to dole a kalla shi bid'a wacce ce shi wanda lalle dimin karra Allah ya hana wannan abin ne ko ko dai in ba shi bane ba ka da hujja sai dai kawai dai kai saitin kai kai ne kun kai wanda ka gada ma kurun to saboda haka dai a takaice wato shi wannan cewa wannan aya da ubangiji madaukakin sarki yake magana akan waɗannan ne to ba tana magana ga waɗanda sun karɓi wani waliyi na Allah ba a matsayin malami wanda yake suna biye da shi don ya nuna musu hanyar Allah ba shi wannan ake magana ba ana magana ne ga masu bauta ma gumaka a don a kula shi ne ma'ana saboda don kallon abin da ya sama haka wannan bayanin don saboda irin waɗanda suke masu canza kalmomi ɗin nan suna juya su suna maida su zuwa wani wuri daban an ɗauko ayoyin da suka sauka akan kafirai ana ɗora su akan musulmi masu imani shi ya sa muka dan yi wannan bayani ɗin saboda haka wannan kalma cewa ma kana yin bagilina an nattakhidha min dunika min awliya'a watan ba tana magana ga waɗanda suna bin wani waliyi na Allah ba wannan kan waliyi na Allah ko wane ne ubangiji madaukakin sarki ya bada umarnin a bi shi in ba baka bi wanda annan Allah din ba to ai sai ka bi shi dan kenan to Allah ya kiyaye mu Allah ya ƙara nuna mana girman mai dukkanin bayan Allah gaba daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ubangiji madaukakin sarki ci gaba da cewa na'am
raqad kadzabukum bima taquluna fama tastabiuna sarfan wala nasra ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
to sai ubangiji madaukakin sarki yace faqad kadzabukum daka sai Allah madaukakin sarki sai ya gaya ma saboda su waɗannan din ko can zai tambaye su ne zai tambaye su a wajen shin su waɗannan da sun ka bauta musu kamar waɗancan da muke magana da cewa wanda suka bauta ma annabi Isa ko kuma watan Uzairu misali din kaga nan wannan in ma ka dauki cewa kuma koda bauta ce yau inda mutum zai kaddara sai a ce ya samu labari ya ga cewa ai akwai wani ya bauta suna bauta wani shehi din a matsayin Allah fa mana to shi wannan shehin ba abin da ya rage mai daraja kuma girma ne na wajen Allah saboda ba shi yace ba inda ko bauta ma mutum ba da umarni ne ba tana cutar wato da annabi Isa da ta cuce shi kenan tunda wasu sun bauta ba shi annabi Allah ne shi in ka ce kuma duk wanda wasu sun ka bauta ba shi kenan dan wuta ne halakakke ne to annabi Isa kenan abun kallo shi wanda anka bauta mashi ya bada umarni a bauta mashi gogore in ba shi ya bada umarni ba shi kenan babu wata matsala mala'iku su ma da wasu sun ka bauta musu kenan da mala'iku su ma sun halaka kenan amma ba su na ci a musu ba haka Uzairu su ma da sauransu to shine Allah bayan ya tambaye su a ta wannan ne maganganu ya tambaye su sun ce su ba su sun ka ci a bauta musu ba to shine sai Allah ya ce musu faqad kadzabukum to kun gani hakika sun ƙaryata ku ayyuhal abidun ya kuma su bauta dinnan to wadanga da sun da kun ka bauta sun ƙaryata ku sun ce ba su na ci ba bi ma ta quluna sun ƙaryata ku da abin da kuke faɗa saboda haka fa ma yasta'iuna nasrafan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su wadannan ne ba su da iko na juyar da azaba ankum daga barin ku saboda haka yanzu kun gani kun bauta musu amma ba su iya kare ku daga azabar Allah don ba su na ci ku bauta musu ko ba su abin bauta ba wala nasran kuma sannan ba za su samu dama su hana azaba gare ku ba su kansu ma in su za'i ma azaba ba su iya hana kansu
saboda haka waman yanzu liminkum duk wanda ya zalunci cikin ku ma'ana shine wanda ya shirka shine wa inna shirka la zulmun azim ko shi yin shirka ma'ana a bauta ma wani abu wanda ba Allah da an ce shirka ya kamata a san ma'ana shirka din shirka fa a wajen Allah ka bauta ma wani abu a matsayin Allah wanda kuma ba an bautar bane shi wannan abu ba Allah bane subhanahu wataala shi ash-shirka ba shirkar da yan bid'a suke kagama mutane ba ita ba to shine ma'ana duk wanda yake yayi shirka ya bauta ma wani abu wanda ba Allah a matsayin Allah minkum daga cikin ku sai Allah ce nuziquhu azaban kabira lalle wannan mutum zamu dantsana mashi azaba mai girman gaske a lahira a duniya da lahira ku na'am
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
توسيقوا بانجي جيبوت لكي نسلكي يكسي قبل تشيوى وما أرسلنا ننجو wa ma arsalna qablaka min al-mursalina to shine sai Allah ya zo yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma arsalna qablaka min al-mursalina ai ba ma aiko ba ka minka ya rasulullahi ba ma aiko su manzanni ba illa annahum la ya'kuluna ta'ama fa ce suna ci abinci su ma ka su kafirin suna cewa to me yasa wai manzo Allah tunda mali hadar rasul ya'kulu ta'ama ko wai yamshi fil aswaq me yasa yake cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to shine sai Allah ce ai duk manzanni da manka aiko can suna cin abinci shine wa ma sanna min qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama fa ce ai su ma suna cin abinci muna sannan wai mushuna fil aswaqi kuma suna tafiya a kasuwa domin bukatun su saboda haka wannan ne magana na aibanta manzo Allah da cewa ai yana yawatan yazo yana zuwa kasuwa yana cin abinci to wannan aiba wani abu aibi bane sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan mun sanya watan tsakanin ku sashi da sashi mun sanya sun zama matsayin fitina da jarraba ga yan uwa don haka don Allah ya gani a tasbiru shin za ku yi hakuri ko ku dai wa kana rabbuka basira kuma ubangijinka bai gushi ba watan mai gani ne ga dukkanin abin da suke gudana kaga tana wajen Allah madaki zaki ya nuna cewa ya sanya waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatu saboda haka sai ya zama kowanne nan fitunar da Allah yake magana jarraba din suna da yawa domin kowanne daga ciki misali daga ciki kamar wanda yake mai wanda an mai kuɗi malamai suna cewa kaga wanda an mai kuɗi Allah ya jarraba shi da talaka ko talakan shi kuma Allah ya jarraba shi mai kuɗin shi kuma don haka shi dai talakan nan kullum ba zai hwasa ganin mai kuɗin nan ga abin da ya baki tai ba kamar yaki mai kaza yaki mai menene da sauransu shi kuma mai kuɗin nan kullum ganin za shi kuma talakan nan ya sha mai kai da yawan neman bukata a taimaka mashi da wani abu kaga shi ma duk wata jarraba ce nan tsakani din sannan kuma ɗin wanda bai da lahiya da shi ma sai zama yana ta kallon cewa kai shi dai ina dai a ce shi da lahiya kamar wani shi kuma ko shi kuma haka abubuwan suke shi kuma in mai lahiyar ne shi kuma gani yake shi kuma wane ya cika matsala da yawa kullun ga yana matsala kaza da nema a taimaka mashi yana cikin rashin lafiya ko wani abu daban to haka dai misali irin waɗannan ne sai zama jalabawa ce na Allah sai ya tsakanin juna to amma dai ƙarshe abin da Allah ba ya so hasada bai so kai eh hasada Allah bai so kai in Allah ya ba wancan din kai bai baka ba to shikenan kawai sai kai hakuri kai da Allah ne kawai shikenan ka huta shi yasa ake cewa idan hasada watan babban laifi ne kuma ita ce wadda da ita an ka fara sawa ma Allah bisa don hasada ne ita ce ta sanya shaytan ya ki an ka ce yayi ma annabi Adam su ce bai yi shi kam ya zai a hadisi annabi Adam daga baya shi ya dade cikin da halitta kuma sannan a ce shi zai su dan kuma an ba shi an ba annabi Adam watan daraja hele shi ya ce bai yi kaga hasada su sai wannan girman kai karshe kuma Allah tsine mai kuma ya zama la'antacce ya zama duk duniya ma ko yaran za su fara koyon karatu sai an fara cewa su fara kurata ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan ko to ka gani kaga hasada ta fara jawa nan kuma Allah ya tsine bashi don haka hasada mugun abu ne sosai Allah ya tsare mu nan kasa ma ana cewa ita hasada ita ce wadda an ka fara sawa ma Allah tun nan bisa ga bayan kasa din don tsakanin Kabilu da Habilu shi ma hasada ce kasa annabi Adamu ƴaƴan shi suna watan ana haihuwa ne mace da namiji kowanne daga cikin su to kuma kowanne daga ciki idan aka haife shi to ana bada umarnin cewa cikin wancan saboda duk duniya gidan lokacin ba wani gida in ba gidan annabi Adamu ba kaga in wanda wanda zai aure kaga sai gidan nashi kenan ko duk gida guda nan za a aure dole to sai ya zama kowanne tsakanin cikin namijin cikin waccan da macin waccan ciki sai a hada su aure kowanne kaga kenan kowanne tunda tawaye ne aka yi hawa wannan ne ya mace da namiji kowanne to kaga duk wanda an kai hawa shi macin da an kai shi tare da shi da ita ba da ita za a hada shi aure sai a hada shi aure da wanda ba tare an kai su ba an gane karatu to da haka nan aka shi kuma karshe waɗannan tsakanin Kabilu da Habilu sai an ka haifi su shi sai ya zama shi Habilu din shi kabiru sai zan wanda an kaife su bace kyawanta wancan abokin nashi ba kuma kaga furure za a zo aure ko sai ya ce kai shi kan bai yadda ba kuma wanne ne doka ce ta Allah ya sa haka ne to ta dalilin haka ne ga alamun lalle lalle kuma auren nan in ba fa da gaske ba to haka ne fa za a yi ne din annabi adam ba ne ya tafi wurin aikin haji kawai yazo sai ya kashe wannan wannan shikin ya dauke matar kurin shikin da gode da isa kaga me ya jawo wannan ne hasada ya jawo haka din to shi yasa ita hasada wato ita ce wanda anka fara swaba ma Allah da ita a sama ta hanyar shedan kun kuma ita ce wanda anka fara swaba ma Allah da ita a nan kasa sannan sai ta bi ci gaba to kaga shi duk wanda zai fara yin hasada ga wani la Allah Allah ya bashi kudi ne sai kana ganin ka kai kai ka rike kana bi da kudi ka riga shi ma fara bi da kudi amma kai baka samu kudin ba ka dawo kana hasada te to wannan dabi'a ce sunna shedan shi ka kama ko kuma kana kallon ai watan kai wannan ne kila ko abokin ku ne tare kuke karatu la Allah ko na boko ne ko na addini amma sai ya zama shi Allah ya taimake shi in na boko ne sai a ce kila ya karatu Allah ya bashi wani mukami babba ya zama babba a cikin harkar gwamnati kai ko ka har yanzu dai ana nan sai ka rika jin zahiri da hasala me yasa ya zama haka ne ko kuma ilimi ne na addini kana ganin ka riga mutum fara ku ka tare ku ka fara amma sai Allah ya daga shi sama da kaiya ka dawo kana hasada shi kana jin zafin wannan din to dukkan su gaba ɗaya su da ake ci hasala din saboda haka kuma dukkan su gaba ɗaya haramun ne duk wanda zai su kuma sannan zai hadu da hukuncin Allah domin dai an ga abin da inda suka kashe dai ko to kaga duk wanda zai shi ma ya san cewa abin da zai kashe kina sannan shi wancan kabilun shi ma da yawan na aikin karshe shi ma sai gashi ya zama halakakke shi ma don haka ya mutu shi kenan lantace shine farkon wanda ya fara kashe dan adam a duniya gaba daya to kaga shine farkon mutu don shi wannan wanda aka kashe din shi habilun shi mutun kirki ne shi abgawa ta farko ta duniya shi kuma kaga karshe waɗanda sun ka faru hasar tun daga farko kaga inda abin ya kai su to saboda haka hasada ba ta da kyau gaskiya Allah ya kiyaye mu Allah tsare daga sharri hasada da yake wannan ayat tana da isa ma bayanai dai masu fadi amma sai mun dawo gobe sai mu dora gari ta din ta da fata inda muka yi dai Allah karba mana kurakure mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya fitar da mu dare ba mai kun gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai waɗansu da suke abin nan wannan iyalan gidan Alhaji Alhaji Abduna Birdit wanda suka ce suna neman da Allah ya taimaka mashi da addu'a Alhaji Abduna Birdit wanda Allah ya rasuwa baban su dan ince abokin mu kuma Mansur to shine suke neman addu'a gare shi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kanshi Allah kuma ya jidda masa rahama albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin iyayen mu da kakannin mu gaba ɗaya su karsu muna musu addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansu alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri duka Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mu da kowa bukatun sa na khairi baki daya dukkanin alkhairi da cikin wannan wata muna da ko Allah ya tabbatar mana Allah ya bamu suwa abin da cikin wannan dama na da khairi muna da ko Allah ya bamu wanda cikin mulki kuma Allah ya kare mu daga gare shi albarkacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama allahumma ij'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhikrin makharajan wansurna ala man adana waj'alhum haba'an mansura allahumma ihdina fi tayassir kulli asirin fa inna tayassir kulli asirin 'alayka yasirun wa nas'aluka al-yusra wal ma'afata fid dunya wal akhirati allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa dalil ladzi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Yeah, it's coming.